cewa arba'un la tajuzu fil aba'i, dabbobin nan guda hudu baya ba sa halatta alayya. Yace al-awra'u al-bayyinu iwaruha, makauniya wadda makantarta ta bayyana. Makauniya wadda makantarta ta kawo wato ta bayyana. Sannan anjamammiya mai rashin anjamammiya allati la tunka, wadda babu fargo tattare da ita. Sannan al-arja'u bayyinu zilauha, burgu wadda karkatarta ta bayyana. Sannan sai al-mariba, mara lafiya. Amma malamai suna cewa wanda take da ɗan tsagaggen kunne kaɗan, ko aka ɗan yanke, ko mai ɗan karyayyen ƙaho, ko wanda aka ɗan yanke jela kaɗan, waɗannan aibubbuka ne a tattare da shi. Amma suna cewa sukan iya wadatarwa idan an yi laye da su. Bayan Allah, wannan dabba ka bayar da ita ne saboda Allah, ka sadaukar da ita ga Allah gaba ɗaya. Saboda haka idan aka yanka ta, za ka yanka da sunan Allah, bismillah, wallahu akbar. Rago ɗaya ya ishi mutum da iyalan gidansa. Idan an yanka, ba a sai da nama, ba a biyan kuɗin mai fiɗa daga wannan nama, ba a sai da fatar, duk waɗannan ba a yi. Domin ka sai da fatar, ka sai da kayan Allah. Da fatar da naman, duka waɗannan sun shiga ƙarƙashin abubuwan da ake so su zama sadaka gaba ɗaya. Shi naman kana iya sadaka, kana iya kyauta, ka ci kai ma, kuma kana iya ajiyewa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo hadaya Amina, a irin wannan rana sai da yanka raƙumi guda ɗari. Ibn al-Qayyim yace ya soke guda 66 kamar yadda 63 kamar yadda hadisi ya zo a sahihaini, yace ya soke 63, ya kuma shekara 63, kamar kowace shekara tana da hadayarta guda ɗaya kenan. Sannan 37 ya sa sayyidina Ali ya karasa masa. Amma a duk wannan guda ɗari da aka faile, ta yi a yanko matsokan nama ɗaya-ɗaya daga jiki, aka sa mar a cikin, ya ce a tafasa a yi mai romo, ya sha roman, ya ɗau tsokan nama biyu zuwa uku ya ci. Shi kenan ya ce da sayyidina Ali, ka rabar da nama, ka sadaukar, ka rabar da fatun gaba ɗaya. Ya ce kada ka kuskura, ka biya mai fiɗa daga wannan. Ya ce ni zan biya shi. Ko yanzu fiɗar raƙumi ɗari, ba ƙananan kuɗaɗe ba ne, ko 10,000 aka yi maka, ba ƙananan kuɗaɗe ba ne. To duba da cewa tunda ibadar ta zamo sadaka ce, kuma ana so a sadaukar, wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, kamar yadda kowannen mu ya sani, alhamdulillahi muna da jami'a yanzu kusan a kaso 100 na aikin jami'an nan, kana iya cewa kaɗan ya rage. Kusan zuwa yanzu jami'a za ta iya fara operating, ta fara aiki, kuma ba jami'a ce kawai da ta shafi iya addini ba. Za a karanta likitanci, engineering, da dukkanin wani abu. Wannan abun alfaharinmu ne a ce a yau a Najeriya muna da jami'a guda ɗaya tilo, ko guda ɗaya wanda al'umma suka yunƙuri suka samar, kuma za ta tafiyar da tsarinta bisa tsarin musulunci, kuma za a karanta dukkan fannoni na rayuwa. Wannan jami'a tana haɗe da Assalam Global University, mana Jami'atu Salam Al-Alamiyya. Wannan jami'a akwai abu ɗaya da ya rage mana, shine ba yadda za a NUC ta ba ku license ta yadda ku fara tafiyar da harkoki na karantarwa bayan duk kun cika ka'ida sai kun biya wasu manyan kudade gagarumai na wannan license din kuma wallahi zancen da ake yan kwanakin da suka rage an rufe ma aka taimaka dalilin wato ita wannan kungiya aka dan ƙara budawa amma suka ce idan wannan karan suka rufe ba za a tsare wata jami'ar rijista ba zai bayan shekara 7 suna da ka'ida saboda haka mu yi hunkuri yadda muka yi tira-tira muka cicciba aka samar da wannan jami'a to kada mu bari kuma a ce fara aiki kuma sai nan da shekara 7 masu zuwa saboda haka sai aka yi decide aka ce na daya duk waɗanda suke da fatin layya su kawo sadaka ce jariya idan ka saka duk sanda aka yi tafiyar da wani abu a wannan makaranta kana da lada har a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala lada ne ba mai yankewa ba in sayarwa kai ka ci kudin da shari'a ta hana ka ci kawo a saka a sadaka jariya mu tattara mu hada kudin nan mu biya wannan registration kamun wannan lokaci da muke jira ko lokacin da aka sa wanda yana dan kadan ya rage ya kare saboda haka lalle lalle ana buƙatar ƴan uwa su taimaka su ba da gudunmawa na waɗannan fatu nan gurin da nake tsaye wannan masallaci mai albarka matattara ce ta tara wannan fatu haka nan sauran masallatanmu na izana ka kai a ce to ga wannan na jami'a ne a kawo nan kuma sauran limamai na masallatai ku ji tsoron Allah kar a kawo ka sai ai mu ma muna da bukata bukata shari'a tana da ka'ida akan kalli al-ahammu summa me summa al-muhim menene abu muhimmanci menene ake da bukata wannan jami'ar aka samar Allah kadai ya san manyan likitocin da za mu samar manyan malamai da za a samar manyan bayin Allah da za a samar kuma kana daga cikin waɗanda suka kila saboda haka lalle lalle muna buƙatar waɗannan fatu abu na biyu ga wanda bai layya ba akwai wani kati akwai na naira 100 200 500 1000 kana iya yanka don ka sa sadaka jariyarka yana nan a hannun yan agaji kai ma ka shigar da wani abu kana iya yi wa mamata sadaka jariya da shi ka sa 1000 kaza wannan ma'aifiyata na sawa 1000 kaza wannan ma'aifina na sawa a 100 kaza wannan na sa shi ne ya zama sadaka jariya ga ma'aifina za ka shiga cikin wancan hadisi idza mata ibnu adama in kafa amalu illa min salat idan dan adam ya mutu duk ayyukansa sun yanke in banda waɗannan guda uku na ɗaya sadakatin jariya sadaka magudaniya wanda wannan yana da ciki kuma ya bayin Allah za ku yarda da ni duniya yanzu ba yadda za a yi a ci gaban ba ilimi duk al'ummar da ba ta da ilimi to wannan al'ummar koma ba shi duk al'ummar da kaga ta sa ilimi gaba ta ba mu ilimi muhimmanci wannan al'umma za ka ta daga me ya dawo muke samun fadace-fadacen daba muke samun tashin hankali wallahi a galibiyar waɗannan matasa da suna da ilimi sun san meye alaƙarsu meye wajibinsu da ma'adicinsu meye wajibinsu da al'ummarsu wallahi da yawan su ba za su yi wannan ba. Wani daga cikin ire-iren wannan masu shaye-shaye muna hira da shi, na tambaye shi wallahi bai iya fatiya ba. Da ya fara karanta fatiyar ya tsallake wannan ya shiga nan, na ce ya akai, ya ce ai ba sa ni makarantar allo ba. Ya ce ni iyaye na ma Allah ya isa zan musu. Abin da ya faɗa kenan. To kaga wannan na ɗaya bai ma iya fatiyar da za a yi sallah ba. Ya kake tunani wai zai kare wata alfarma ta jini ko ya kare wani alfarma na wai al'umma ko mutuncin al'umma ko mutuncin masu mutunci, saboda bai san shi ba. Amma da ya yi ilimi ko ta kai zo kai wannan rashin hankalin zai kalle kai ce ina da na san me nake yi, ina da abin yi, ina da hankali, wannan abun bai dace a aiwatar da shi ba. Saboda haka magana ta gaskiya, al'umma yanzu muna da buƙatar mu samar da hanyoyin da za a dinga bunƙasa ilimi na matasa, su san ilimi na zamani da addininsu, su san yadda za su yi alaƙa da mahaliccinsu, yadda za su yi alaƙa da iyayensu, da alaƙa da sauran jama'a. To duk abin da zai bayi zuwa ka tabbatar da wannan abin, shi ma ya zama lalle-lalle a samar da shi. Kuma karatu mutane ba za su kai ga wato samun bunƙasa ta ilimi ba sai an yi karatu tun daga ƙasa har sama, ina nufin tun daga firamare har jami'a. Wannan shine zai samar da al'umma nagartacciya. Kuma ba karatu muna karatu ba, a karatu mai sunan karatu, domin da yawa akwai wanda zai je karatu ya fito da shahada mai kyau amma ba zai iya kiyaye ta ba, ya zama amilu shahada bila shahada, gahi da certificate na biyayye amma wannan fannin da ya karanta idan ya zo yana bayani a fannin zaka fahimci bai san komai ba, ba irin wannan karatun muke so ba. A muna son karatun da wanda ya tsaya in an ce wannan addini ya karanta a je yana ruwan ayoyi da hadisai, yana tattaunawa kan masail na ilimi. Idan an ce wannan harshen Larabci ya karanta a ce yana me, yana ruwan harshen Larabci. Wannan injiniya ne a ji injiniyan ne da gaske. Wannan likita ne mu samu likita, gashi mahaddacin Qur'ani gashi kuma likita, gashi injiniya gashi mahaddacin Qur'ani, gashi injiniya gashi masanin addini. Yan uwa sai da taimakon ku za a yi wannan. Saboda haka abu na farko fata ta layya, abu na biyu wannan kati wanda bai laye ba ya siya, domin mu taimaka mu ga cewa wannan jami'a ta fara aiki a wannan shekara. Kada mu bari a ce sai bayan wasu shekaru zuwa bakwai nan gaba. Allah ya kiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani min as-sama'. Yace babu wata rana da mutane za a wayi gari face mala'iku guda biyu sai sun sauko daga sama. Kullun ta Allah har a nade duniya sai mala'ikun nan biyu sun sauko. Daya addu'a da yake zai ce Allahumma a'ati mumsikan khalafa, ɗaya kuma sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafa, sai zai ce ya Allah duk mai bayarwa saboda kai Allah ka bashi madadi da ninkin baninkin abin da ya bayar, ɗaya kuma sai ce ya Allah duk mai riƙewa ya hana Allah ka haɗa shi da asara. Waɗannan mala'iku suna sauka ne da umarnin Allah. Tunda ko suka sauko da umarnin Allah, addu'ar da suka yi Allah ne ya umarce su su yi, maganar karɓa ma bata taso ba an karɓa. Domin da ba a ce da ba za a karɓa ba za a ce su sauko su ba. Kuma taimaka ma bayin Allah da addinin Allah da taimaka ma ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi, wallahi suna jamuwa alherin da baka taɓa tunani ba. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Huraira wani bawan Allah yana tafiya, manzo Allah yake ba mu labarin Bani Isra'il, wani bawan Allah yana tafiya kawai sai ya ji hadiri a saman sa, ga hadiri, sai ya ji a hadirin ana magana, aka ba hadirin ubanni aka ce kai wannan girgije tafi gonar wane ka zubar da ruwan a ciki, yace sai ya ga wannan hadiri ya nausa, yace sai ba hadirin na abuje kan ya tarasa wannan gona ya tada an gama ruwa, ruwan wannan hadiri ya zube a wannan gona, ita kada ya kai ruwa yana zuwa sai ya shigo gona sai tada wani bawan Allah yana ta gaggiya hanyar ruwa yana shiga ko ina cikin gona, sai ce bawan Allah ya sunanka, bayan ya masa sallama sai mai gona ya faɗi sunansa, sai ya ji irin wannan sunan da ya ji an kira a girgije, sai mai gona ya ce ya bawan Allah me yasa kake tambaya ta, sai ce na ji an kira wannan sunan a girgijen da wannan ruwan shine ruwansa, kuma sunanka aka kira, aka ce kuma kai kadai za a yi wa ruwan, wai me kake wa Allah subhanahu wa ta'ala, sai ce to ni dai ka ganni nan yadda nake shine idan na noma na kan kasa gida uku, kashi ɗaya zan ci da ni da iyalina, kashi ɗaya zai koma gonar, ma'ana zan kashe kuɗi wurin siyan taki da sauran abubuwa domin gaba, yace kashi ɗayan kuma bayan Allah addinin Allah nake taimakawa, kaga saboda kada Allah ya bari addinin sa ya tagayyara in an rasa wannan abun, shi yasa ya tsare masa wannan dukiyar, amma waɗanda su kuma suka ce ba za su yi ba me Allah ya yi musu, a suratul Qalam Allah na cewa inna banawnahum kama banawna ashabal janna idh aqsamu la yasrimunha musbihin, Allah ya ce wala yastasbun, Allah ya ce mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabi maabota wannan gona, wasu matasa ne mahaifinsu mutumin kirki yana taimaka ma addinin Allah, yana taimaka ma bayin Allah da marayu, sai Allah ya karɓi rayuwarsa, sai suka gaji wannan gona kawai, sai suka ce mu yau daga yau ba za mu ƙara taimakawa kowa ba, kuma sai suka ce za mu je wannan gona mu cire ta ma da daddare ba tare da kowa ya sani ba, sai Allah ya ce wala yastasinuna, ba su ce insha Allah ba, su toga ce ba, daren da suka ce za su yi wannan dai Allah ya ce fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum na'imuna, Allah yana da rundunoni, sai Allah ya turo kawai wata wuta ta cinye gonar cikin dare, suka wayi gari gona ta kone gurmus, bata na da musu dike asuba fari, suka fara kiran junansu, wannan ce wani taso suna cewa anigudu ala arsiku in kuntum saribi, mutaho mai gaggawa mai sammako mu je wannan gona in dai muna so mu yanke ba tare da mun taimaki waɗannan ba mu je yanzu, fa fana kuwahum yatakhafatu, suka taho suna magana ƙasa ƙasa wai kar ma wani mabukaci, kar wani mai bukata ya ji ya biyo su, kuma suna cewa Allah ya dukulanna al-yawma alaykum miskin, yau ba wani miskini da zai shigo mana, Allah ya dukulanna, kaga hadda mai taukidi, ya dukulanna al-yawma alaykum miskin, suna tafe suna tafe suna zuwa sai suka tada gona baki kiran Allah ya kuli ta, falamma ra'awha qalu inna lamudun, suka ce kai mun bata hanya ba ita bace, suka duba dai sai ga hanyar ne, sai suka ce bal na'nu ma'rumun, kawai Allah ya haramta mana wannan abinda muka yi ne ya jawo, wani daga cikin su dama ya ce takuyi, shi sai ce qala usatuhu alam aqul lakum laula tusabbihun, daga nan kuma sai suka koma ga Allah, qalu subhana rabbina inna kunna zalimina, sarki ya tabbata ga ubangiji wallahi mun zalunci kawunan mu, daga nan kuma sai zargi fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamu, wanda ke kai ka bada wannan shawara, wanda ya ce kai kace ka a ce mu ci addinin Allah, wanda ya ce kai kace kaza, qalu ya wailana inna kunna taghin, suka ce duk mun zama zalimai gaba daya. Sai suka ce asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raji'un, suka ce muna fata ubangiji ya musanya mana mafi alkhairi. Lalle mu masu nuna kwadayi ne zuwa ga Allah. Karshe ne Allah yake kazalika al'azab, haka azabar mu tace. Wannan ma kadan kenan, yace wala azabul akhirati akbar, ta lahira ba ta fi wannan. Wannan yana nuna in ka taimaka ma addinin Allah kanka ka taimaka ma kai, ka ajiye wa kanka sadaka jariya, in ma ka ki bala'in kanka zai dawo. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha. Saboda haka ina makaina nasiha da ƴan uwa, mu yi taimakekeniya, kada mu bari a rufe wannan al'amari ba tare da mun samu wannan rijista jami'ar mu ta fara aiki. Ina roƙon Allah ta'ala, Allah ya ba mu iko, ya ba mu nasara mu tabbatar da wannan. Bayan wannan ma Allah ya ba mu iko mu ƙara samun wata jami'a, domin wasu ƙasashen za ka tadda suna da jami'o'i ire-iren namu wannan guda ɗaya, wallahi wasu za ka samu suna da guda goma, ashirin, talatin. Indonesia misali, ana zancen ko Malaysia, ana zancen suna da irin wannan jami'o'i wanda na ƙungiyoyin musulunci ne sun kusa guda 40. Kaga kenan, wannan yana nuna yadda al'ummar take ƙoƙarin taimaka ma addini. Saboda yanzu harkar ilimi dole sai an shigo an taimaka, mun gina al'ummarmu da ilimi ingantacce, ko ma fita daga waɗannan abubuwa da ake samu na matsalar tsaro, matsalar tattalin arziki, matsalar tada hankalin al'umma. Kowa ya yadda a Kano yanzu babu babban abin da ke ɗagawa mutane hankali sama da wannan fitina ta matasa, sama da daba. Kana biyo hanya ba ka da tabbas, sai ka ji ta rikice, sai dai ka juya, in tsautsayi ya faɗa ka ji an ce an sa ruwani, bai san hawa bai san sauka ba. Shi wanda ya sa ran bai san me ya yi ba, saboda ba hayyacinsa yake ba. Me ya dalili bai da ilimi, bai san kaza mai kyau ne ba kaza mara kyau. Ashe ƴan uwa, duk abin da zai tabbatar da an samu nagartattun al'umma, wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Kuma mustaqbalin kowace al'umma, ma'ana gabanta, ana kallonsa ne da matasan da suke rayuwa a wannan lokacin. Wallahi ƴan uwa, idan muka ci gaba da tafiya a haka da irin waɗannan matasan namu, wannan generation ɗin yanzu waɗanda wani bai san ƙimar iyayensa ba, balle tana ƙimar wasu iyaye, balle ya ga ƙimar wasu dattawa, balle ya ga ƙimar wasu manya, bai san abu mai kyau ba, bai da alaƙa mai kyau tsakaninsa da mahaliccinsa, balle alaƙa tsakaninsa da al'umma. Wani irin generation kuke tunanin nan gaba za mu samu? Akwai ban tsoro gagari. Idan ka kalli yanayin nisbar waɗanda suke kan hanya da nisbar waɗanda suka fantsare yanzu, abin zai baka tsoro mutuƙar gaske. Idan kana zama da ire-iren waɗannan matasa, kuna ɗan tattaunawa, abin zai baka tsoro. Ashe kenan, ya kamata al'umma ni duk wani mai yiwuwa wurin mu ga duk abin da zai tabbatar mana da samun tarbiyya ta al'ummarmu mun samu. Duk abin da zai kai ga ɓata tarbiyyar al'ummarmu, mu ga mun yi ƙoƙari mun kawar da shi. kuma sai an yi taimakekeniya, iyaye su sa idanu sannan kuma su tabbatar an kai makaranta, a sa idanu a kai matasa makaranta, a ba su ilimi, wannan zai sa su dina abin da suke yi. Amma tauri, kamu, tsoratarwa, waɗannan duk ba sa canja al'amura, sai dai su ɗan rage, amma ba su canja ba. Ana canja al'umma ne ta hanyar canja tunaninta, kuma ana canja ideology na al'umma ne da ilimi. Duk al'umma da ta ci gaba na maka jama'u, za ka samu wannan al'umma ilimi ne ya gina ta, ta kai matsayin da ta kai. Kuma ba da wasa aka ɗau maganar ilimin ba. Kuma duk abin da ka ciyar domin ka ga ka tallafa mai ilimi, wallahi ba kai asara ba. Kuma ka'ida ta ilimi, shi ilimi karɓa yake yi baya bayarwa, kamar masallaci ne. Bayar da za a yi, ku kafa majalisi ka dinga ɗaukan wai wannan masallacin wai shi zai samo muku kuɗin da za ku rayu, ba zai taɓa yiwuwa ba. Ai masallaci sai dai a kashe masa. Ga kyakkyawan misali, kalli Haramain Sharifai, Makka Madina, kuɗi suke bayarwa. A'a, manya-manyan mamashiru aka yi, manya-manyan hotel, manya-manyan kantuna aka yi wakafi, saboda kuɗaɗen da za a samu ya zama ana tafiyar da kulawa da waɗannan masallatan. To haka ilimi yake. Shi sai dai ya karɓa, ba zai bayar ba, amma zai ba da kuma wani ɗan itace mai ban mamaki. Sai ya ba da al'ummar da ita kuma za ta kafa al'umma ta gina ta. Wannan yana nuna mana, wato ashe kenan ƴan uwa kada a manta muna da buƙatar waɗannan abubuwa, fatun layya da kuma wato wannan kati ka zuba naka asusun na sadaka jariya, da yaddar Allah ba za ka yi nadama ba duniya da lahira. Kamar in ci gaba, akwai sanarwar wa'azi na goren sallah. Na farko zai kasance ranar Lahadi mai zuwan nan, 14 ga watan Zulhijja, hijira 1447, wani sai daidai da 31 ga watan 5, bayan magariba zuwa isha a Jami'u Rahman da ke Oran, ƙaramar hukumar Gezawa. Na biyu ranar Asabar, waccan ta sama, 20 ga watan 12, wanda ta yi daidai da 6 ga watan 6, bayan shi ma magariba zuwa isha a Jirago, ƙofar fada, ƙaramar hukumar Albasu. Na uku a ƙaramar hukumar Nasarawa, Lahadi ita ma 21 ga wata, waccan Lahadin bai zuwa, shi ma bayan magariba zuwa isha a masallacin tunawa da Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah da ke Sauna. Sai na hudu Asabar da za ta zo, waccan kuma 27 ga watan 12, wanda ta yi daidai da 13 ga watan 6, shi kuma a masallacin Juma'a na Alhaji Umaru Tahiru Kakumi, wannan sabon masallaci da aka buɗe bai wuce sati biyu da suka gabata ba, wanda yake wato kan Ring Road na Ciranci Yamma a Kumbotso Local Government. Malamai masu wa'azi, akwai mai gayya mai aiki Professor Abdullah Saleh Usman Pakistan Hafizahullah, akwai Sheikh Hussein Yaqub Rano, akwai Dr. Abdul Muttalib Ahmad Gidalo Tirayom, akwai Dr. Ismail Ali Yunus, akwai Dr. Muhammad Sani Umar Arkam, akwai Dr. Musa Muhammad Mai Dankwano, akwai Sheikh Jamilu Abubakar, Sheikh Muhammad Sani, Usman Goberawa, Barista Zakaria Abubakar, Sheikh Hamza bin Ishaq, Sheikh Anas As-Sanafi Baje, Sheikh Nabi Ilyas Dokoki, Sheikh Muhammad Sani Umar Gano, Sheikh Tanimu Muhammad Ahmad Yankaba, Sheikh Ibrahim Abdullahi Bunkure, sai kuma ni dan auta Yakubu Musa Yakubu. Wadannan su ne ake sa ran za su jagoranci wa'azuzzuka a wadannan kwanaki da za a yi masu albarka. To yabuwa ko da wannan wa'azuzzuka za a sha mai da za a je a motoci, kuma kowa ya san yadda man fetur ya zama a Najeriya. Nan da je za in za ka da motar ka in daman 1,000 zai sa ka je inda za ka bi. Yanzu ba na sha zuwa Kaduna a da in sha man 3,000-4,000 wani lokacin ma ya dan fara tsada. Kwanan baya Zaria kawai na je Edo na sha man 50,000 sai na gwamnati da motar na ajiye a gida na je na hau ta haya kawai na tafiya ta. Kuma tafiya ce za ka yi ta wa'azi, wani lokacin sai ka je wa'azin haka za ka yi wa'azi ka tashi ka dawo, kai za ka nemi man da za ka zuba. Na san wanda ya je wa'azi ƙarshe an tashi daga wa'azin bai da kuɗin motar da zai dawo gida, ko babu wanda ya bashi. Haka ya jirka ko da ƙafa ya taho gida. Kuma gobe sai a ga a ce zo ka tafi. Ya yan uwa wannan fa su ne abubuwan da muke fuskanta. Saboda haka mu fatan mu wannan al'umma ta kai wani matsayin da za ta tsaya da kafafuwanta ba ta buƙatar komai a gurin kowa. Saboda haka mu yi wani yunkuri wanda zai kai mu ga yin wannan. Ina dai ƙara jaddadawa ana buƙatar waɗannan fatu na layya. Sa'annan kuma wanda bai ba ko wanda Allah bai hore ma ba ya sai wannan kaci, wannan ko ba iya maza ba har mata. Akwai ƴan agaji na kewayawa da wannan kaci, za ka iya siyan na 100 ko 200 gwargwadon abinda Allah ya hore maka, ko ba iya yau ba har zuwa lokacin da za a kai ga a samu abin da za a biya wancan babban abu da muke yake gaban mu yanzu. Domin abu ne wanda ƴan kwanaki aka tsayar, kaga kuwa muna da buƙatar kada mu bari wannan abin ya kufce mana. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kaiwa ga wannan. Ina ganin tahowar liman Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya kaskantar da kafirci da kafirai, ya sa mu yi wannan sallah karɓaffiya. Allah ya karɓa mana ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.